من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا يمشينا بقي جواتن جماد الأولى إجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على مكة زوا مدينة بوآل داريه الدار وإن بقي ديدا تلاتين جواتن غوما ميلادية ستبو بيودا شرين دا بيار kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjid al-Bukhari dake cikin wannan unguwa ta Tudun Malici a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad. Littafi ne wallafar babban malami Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, wanda Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita shi a cikin mujalladi guda. Wannan kuma shine darasi na 80 a cikin wannan littafi mai albarka. Darasin da ya gabata muna cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a fagen fama, inda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan zai fita yaki, mun karanta cewa yana sanya silken yaki, yana sanya kwalkwali, yana race takobi, yana rike mashi da kuma kwari da baka, yana kuma rike turs, wato abin nan garkuwa, sannan yana san al-khuyala bil harb, wato takama da nuna isa ga kafirai a fagen fama. Har ma yake cewa inna minha ma yuhibbuhu Allah wa minha ma yubghiduhu Allah, a cikin takama akwai irin takamar da Allah yake so, akwai wanda Allah baya so. Sai ya ce fa amma allati yuhibbuhu Allah fahtiyalu ar-rajul bi nafsihi inda al-liqa, shine mutum ya dinga takama yana takawa daidai a yayin haduwa da makiya, yayin haduwa da abokanan gaba. Waqtiyaluhu inda sadaqa, sai kuma irin takama ko kuma farin ciki da jin dadi da mutum yake nunawa da annashwa lokacin da yake bayar da sadaka ga mabukata. Amma irin takamar da Allah baya so, faqtiyalur rajuli fil baghyi wal fujur, wannan duk mun karanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin zuwa wani yaki yayi amfani da minjanik, wato minjanik shine kamar majaujawa wanda ake iya harba ainihin wato makami daga nesa ya tafi inda ake bukata. Annabi ya taba harba wannan, ya taba amfani da wannan ainihin na'ura ta majaujawa, wato a yakin da yayi da mutanen Taif. Daga cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen jihadi, ya hana kashe mata, ya kuma hana kashe kananan yara. An gane ko? Duk da cewa mun ce idan dukkaninsu suka samu horo da training, wato suka samu horo irin na yaki, kuma ya zamto sun fita fagen fama, kuma su ma aka ga suna ainihin wato yin barna ga al'umma, ga rundunar musulmi, to za a iya yakar su a zuwan su sojoji ne, ba mata ba, ba kuma kananan yara ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin yaki, dan kaucewa kashe wanda bai kamata a kashe ba cikin kananan yara, yakan duba ya ga mutum ya fara gashin hammata ko bai fara ba. In ya fara, to ya cancanci wanda za a kashe, domin ya bari yarinta ya shiga marhala ta girma. In kuma ya ga cewa bai fara ba, sai ya kyale shi ya ci gaba da rayuwa. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk sanda zai aika rundunar yaki wanda shi baya cikinta, to yakan yi musu wasiya da tsoron Allah, yana ce siru bismillah wa fi sabilillah qatilu man kafara billah wa la tumathilu wa la taghduru wa la taghullu wa la taqtulu walida. Annabi yakan ce da su, kada ku yi wa gawa musula, ku kacatta na gawa, kar kuma ku yi saba alkawari, kar kuma ku yi gululi, kar ku kashe kananan yara. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin tafiya da Al-Qur'ani zuwa kasar Arna a inda ba a da aminci za a iya samun Al-Qur'ani ya fada hannunsu su wulakanta shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan umarci komandar rundunar da shi baya ciki ainihin wato ya du'u adu'ahu da ya fara kiran abokanan adawa kafin a fara ya kasu ko dai su musulunta in sun musulunta su yo hijira ko kuma in sun musulunta su zauna inda suke ba sai sun yo hijira ba amma za su zamto kamar sauran larabawan kauye musulmai waɗanda suka musulunta ba su da wani rabo na ganima in an je yaki in ba sun zo an yaki tare da su ba sannan kuma in kafirai suka ce ba za su musulunta ba to sai su biya jizya fa in hum ajabu ilai kabila minhum idan ainihin suka yadda za su ainihin wato biya jizya to komandan yaki ya karbi wannan tayi daga gare su ya kare su su ci gaba da addinin su su dinga biyan jizya in ko suka ce su ba za su musulunta ba kuma ba za su biya jizya ba komanda ya nemi taimakon Allah madaukakin sarki ya yake su duk sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nasara akan makiya to yakan yi umarci mai shela da yayi shela cewa a tattara ganima gaba ɗayanta duk inda aka ga wani abun da yake na ganima mai amfani to Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi umarni da a tattara shi guri guda to wannan tattara yakan fara da sallamar waɗanda suka zo da as-salbu aslam fa qaha li ahliha as-salbu shine wanda yayi bajinta ya kashe wani gawurtaccen arne ko kafiri a gurin yaki Annabi yakan bada umarni ko yakan bada shela cewa duk wanda ya kashe wani da wani a gurin yaki to falahu salabuhu ajma ma'ana zai iya tube duk kayan fada da kaya masu amfani na wannan arnin ya zama nasa wannan baya cikin ganima shi ake kira da as-salbu don aka zo Annabi yakan fara da shi ya ce a ba waɗanda suka cancanta sannan kuma ya fitar da kumusi daga ragowar sai kuma dora shi ko ya ajiye shi inda Allah madaukakin sarki ya umarce shi cikin abin da ya shafi maslahar musulmi a cikin sa ne kuma dan abin da ya rage yake dan yayyafa waɗanda ba su da rago a ganima cikin mata da kananan yara da bayi ragowar kuma ganima kashi hudun bayan an cire kumusi wannan kuma sai ya raba ta a sau da sauran sojoji da suka halarci yaki wanda yake kan abin hawa doki za a ba shi kaso uku nasa kashi ɗaya dokin sa kashi biyu wanda yake kan kafarsa za a ba shi kaso guda ɗaya wannan shine abin da ya inganta na sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin yaki sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin nafalu akwai waɗanda yakan ga jarumtarsu da ƙwazonsu a gurin yaƙi ya ƙara musu daga ganima gwargwadon abin da yake ganin maslaha a tattare da su kamar yadda ya tattara wa Salama bin al-Aqwa a wani yaƙi cikin yaƙe-yaƙe ya tattara masa irin waɗannan annafulu din Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wajen rabon ganima yana daidaita tsakanin mai rauni da mai ƙarfi ba a ainihin wato bambantawa sai dai a annafulu ne Annabi yakan bambanta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya kai hari cikin kasar kafirai ya ko kuma ya aika ainihin wato karamar rundina ta yi gaba kafin ya iso abinda suka samu na ganima su wannan sariya din yakan fitar da khumusinsa sannan ya yi musu kari saboda sun yi wani aiki kafin babbar rundina ta iso to yakan yi musu wannan ainihin wato kari mun karanta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da wani rabo a ganima kafin araba da ake kira da as-safiyya wani lokacin ya ga dama ya dauki bawa wani lokacin ya ga dama doki wani lokaci kuma wani abu daban wanda ya ga yana da bukata kafin araba ganima wannan dukkan araba ganima Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan duk da cewa hadisin da ya magana akan haka hadisi ne mai rauni Na Aisha radiyallahu anha tace hatta na Safiya Allah ya kara mata yadda tana daga cikin irin as-safi irin waɗanda Annabi yake zaba cikin kayan ganima kafin araba wanda Imam Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi sannan akwai wata takobin sa Zulfiqar ita ma tana daga cikin irin wannan as-safi din abinda Annabi yake zaba kafin araba ganima wanda ya same ta ranar da aka yi Badar wannan shi ma hadisi ne wanda yake sahihi qala al-muallif rahimahullahu ta'ala وكان يسلم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلمين منزل الله صلى الله عليه وسلم يا كسانتي يسلم لمن غاب عن الوقعة يكن يربو هر ده وند بي سامو زو ياكي با لمصلحة المسلمين وند ابين ده هنا شي زو ياكي وتا مصلحة تشي مصلحة المسلمين مثال irin waɗanda ake barin su su ci gaba da kula da gari, za a fito yaƙi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kalifantar da wani cikin sahabbansa cewa ya zauna, kamar yadda an taba kalifantar da Ibn Ummi Maktum da wasu cikin sahabbai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce su zauna su kula da garin Madina kafin a dawo daga yaƙi. To irin wannan kaga sun zauna ne saboda wani abu da ya shafi maslaha na kula da iyalai da ƴaƴa da sauran jama'a raunana tsofaffi daga cikin waɗanda aka yi musu uzurin fita yaƙi, to wanda yake tsayawa wajen kula da maslahar su, to wannan ko kuma a ce misali masu kula da majinyata cikin ainihin wato kila an je da nurse ko doctoci wajen yaƙi wanda su ba shiga gurin yaƙin suke ba, amma da zara an jikkata wani cikin sojoji su za su ba shi treatment su kula da shi, ko kuma wani wata larura ta bujuro masa a wajen yaƙi yana cikin wanda za su ba shi kulawa. To wannan kaga dukkaninsu ba yaƙi suka je ba ko ba su shiga yaƙi ba, amma aikin da suke yana da alaƙa da mayaƙa din. To wa'annan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan yi rabin an zo rabin ganima yakan raba haddisu. Kama ashama li Uthmana, kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rabo da Sayyidina Uthman, kuma gashi Sayyidina Uthman bai je yaki ba, amma da aka zo rabin ganima Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya raba haddashi min Badrin, ganimar da aka samu a yakin Badr, li tamridi binatihi, saboda jinyar ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Sayyidina Uthman ya tsaya abin nan wato Umma Ruqayya, lokacin Ruqayya ba ta da lafiya sai Sayyidina Uthman ya tsaya dan kula da larurarta da kuma jinyarta, wannan yasa bai samu zuwa yakin Badar ba, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo rabin ganima ya raba haddi Sayyidina Uthman. Fa qala, har ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Uthmanan talaqa fi hajatillahi wa hajati rasuli, Sayyidina Uthman fa ya tafi ne wajen wata bukata ta Allah da bukatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa daraba lahu bi sahmihi, da haka ya raba rabo hadda shi, wa ajrahu, da kuma ladansa, yace shi ma zai samu lada, kamar yanda hadisi ya zo cikin Riyadus Salihin Imam Nawawi ya kawo shi cewa wato akwai mutanen da in an je yaki ba da su ake zuwa yaki ba, amma kuma suna da tarayya a ganima da lada da wa'inda suka je yaki. Annabi sallallahu alaihi wasallam wata ruwaya yace habasahumul uzru, yace wa'inda uzuri ya tsare su ne ba su samu zuwa yaki ba. A wata ruwayar habasahumul maradu, yace rashin lafiya ce kadai ta kawo musu cikas na rashin shiga cikin yaki, ba dan rashin lafiya ba da su lai. Da haka da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace su ma tunda suna da niyya, kawai uzuri ne wanda ya fi karfin su, to wannan yakan sa su ma su samu lada na zuwa gurin yaki duk da cewa ba su je ba. Wannan hadithin Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin Al-Jihad, hadithi na 2726, hadithin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma, wasahu al-Albani fi Sunan Abi Dawud. Al-Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadithi a cikin Sunan Abi Dawud. Wa kanu yashtaruna ma'ahu fil ghazwi wa yabi'una wa huwa yarahum wa la yanhahum. Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa sun kasance suna siye da siyarwa a gurin yaki, kuma yana ganin su baya hana su. Wani za a tafi yaki zai dan tafi da wasu ƴan kayayyaki haka wanda za a ga ana iya samu a bukata. An gane ko dan za a je wajen ibada ba laifi bane dan mutum ya tafi da haja. Ina fata an gane. Za a je wa'azin kasa mutum ya kwashi kayan haja ya tafi da su. Ba za a ce shi wannan bai da lada zuwa abu na ya je sauraro wa'azin kasa, kuma sannan ya je sai da kayan haja dinsa. Mutum zai jefa aikin haji sai ji an ce a can ana tafiya da kayayyakin da doka ba ta hana zuwa da su, kuma can ba a da su ana son su, irin ko rob ko ire-iren waɗannan ƴan kayayyaki. Za a ga wani lokaci a maniyata suna tafiya da irin wannan kayayyakin wanda doka ba ta hana a tafi da su ba. Za a ga mutum ya je can sai ga ya samu kifulaini, ya samu lada, kuma ya samu alheri. Ina fata an gane. Ya je ya sauke farari, kuma ya dawo da farari. Kaga kifulaini kenan ko? To kaga wannan babu laifi da mutum ya ga ba za a ce shi wannan ya je kawai ba aikin haji ya je ba, kawai ya je dan kasuwanci. A duka guda biyun suna iya yi ba matsala. Da haka wajen jihadi ma aka tafi haja da haja wajen jihadi ballantana wani abu da ba jihadi ba. An fahimta ko? Kila ana zuwa kafin a fara yaki wani zai ga ya manto abu kaza din sa, akwai mai sayarwa sai ya siya. Wani kuma bayan an gama yaki yana buƙatar kaza sai ya siya. Da haka babu laifi wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin su siyasa siyar a gurin yaki, kuma baya hana su yin haka. Wa kanu yasta'jiruna al-ujara lil-ghazwi, sannan sahabbai sun kasance suna daukan yan kwadago lilgazui dan zuwa yaki wa zalika ala nau'ain to daukan yan kwadago zuwa gurin jihadi nau'i biyu ne ahaduhuma daya daga cikin su an yakharujar rajul shi mutumin shi sojan mayakin zai fita wa yasta'jira man yakhdumuhu amma zai dauki hayar wanda zai dinga masa hidima fi safari a wannan tafiyar a komin kaza je ka dafa min kaza je ka yi min kaza musamman wasu daga cikin sahabbai mawadata ne an fahimta ko da haka ko a gida suna da masu hidimta musu yi mana kaza da sauransu da haka babu laifi a gurin yaki mutum ya dauki wani saboda hali da yake da shi ya dauki wani wanda zai dinga yi masa hidindimu shi kuma ya shagaltu da yaki wannan yana daga cikin al-ujara sun yi lada da shi ga abin da an gama yaki zai bashi babu laifi dan an dauki wannan ko a mutum daidai ku su dauka ko kuma gwamnati ta dauka misali ga wasu wanda za su taimaka wa mayaka su ba sa cikin mayaka a dauke su kwadago ko a dauke su wani aiki da za su je su yi wa mayaka kamar yadda kake ganin in za a tafi aikin hajji akwai hukumar alhazai ana daukan ma'aikata wanda za su hidimta wa alhazai wannan babu laifi a biya su a cikin ainihin wato a cikin lalitar gwamnati to za a iya samun wani daga cikin mayaka shi ma a matsayinsa na shi kadai ya dauki wani cikin bayi ko wani cikin mahim masu hidima wanda duk da malamai sun ce wanda za a dauka ya hidimar ya zamanto ba da ba ne ya zama bawa ne ko kuma kafiri ne in ya zamanto kana da bawa ko kuma ba ka da bawa sai ka karbi bawan wani haya dan ka tafi da shi ya yi maka wannan hidimar domin babu yaki akan bawa haka kafirai babu jihadi akan su to duk wannan amma in mutum dani to kaga yana daga cikin wanda ya kamata a ce yana gurin yaki ba wai ya je ya kwadago a biya shi gurin yaki ba haka wasu malaman suka ce wannan ɗaya kenan afsani na biyu an yasta'jira man yakhruju lil jihad shi ba zai samu fita jihadin ba amma sai ya dauki nauyin wani wanda zai tafi jihadi dauki nauyi ya bashi doki ya bashi kaza ya bashi kudin da zai rike a jihunsa ya bashi kudin da zai sallama iyalansa da sauransu wannan shi ma isti'jara shi yana son ya samu ladan amma ba dama ya je yaki amma ga wani shi kuma yana son ya je yakin kila ba shi da hali da sararin da zai je yaki ko kuma ba shi da ainihin wato wadatar da zai je yaki ina fata an gane to kaga irin wannan duk kaga ana iya daukan wani dan kwadago ya je yayi jihadi a dauke shi kan kwadago ya je yayi jihadi wa yusammuna zalika alja'il ana kiran irin wayannan alja'il ja'il kenan ja'il yusammuna zalika ana kiran irin masu wannan alja'il masu sanya wasu su je su yi jihadi a madadin su sune ja'il ina fata an gane shi yana gida amma ya dauki nauyin wani ya je yayi jihadin a madadin sa wa fiha qala sallallahu alaihi wasallam akan wannan nabi ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace lil ghazi ajruhu wa lil ja'il ajruhu wa ajrul ghazi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mayaki wanda ya fita yaki da kansa zai samu ladan sa na zuwa yaki wa lil ja'il ajruhu wanda shi bai fita ba amma ya sa wanda zai je yayi yakin a madadin sa shi ma yana da lada wa ajrul ghazi yana da ladan sa da kuma ladan wanda yayi yakin kaga shi lada biyu zai samu ya biya ya samu ladan shi da ya sa wancan ya tafi domin shi ya karfafi gwiwa wancan ya shajja'a shi ya funding dinsa da kuɗi ya sallami gida ya kintsa ya nutsu dan ya tafi jihadi ina fata an gane da haka kafi kenan zai samu lada shi da ya sa wancan wa ajrul gazi kuma zai samu ladan shi algazi mayaki din kenan wannan hadisin shi ma Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad shafi na 174 Imam Abu Dawud a cikin Al-Jihad hadisi na 2526 hadisin Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma wa sahahu Sheikh Shakir al-Musnad Sheikh Ahmad Shakir da ya takiki Musnad na Imam Ahmad ya inganta wannan hadisi wa kanu yatasharakuna fil ganima sun kasance suna yin hadin gwiwa wajen raba ganima akwai sharikatul abdan duk da wasu malaman sun ce ba za a yi ba amma ya halatta tun daga hadisi za mu karanta akan sharikatul abdan sharikatul abdan shine za ku iya buɗe gareji na gyaran mashin kai gyaran da ka iya gyaran wannan wanda ba shi da bashi da yake ce masa bashi da ba azuba ban mai yawa electrical shi ka iya shi kuma wani me wanda ake zuba masa mai shi ya iya gyarawa kuma shi din ma kila an samu wani shi bangaren Vespa ya iya wani kuma ya iya gyaran lifan da ire-iren Samsung ko jincin sai a bude garage sharikatul abdan wani lokaci za ka ga in kai kadai ka bude garejin sai ka wuri ba wani bai zo mashin din sa irin wanda ka iya gyara ya lalace ba sai ga mutum ya wuni sai dai ta hamma ya tashi da yamma kuma ya da gida to amma irin wannan dabarar da musulunci ya bada dama a sharikatul abdan ake kiranta sai ku yi haɗin gwiwa ku bude gareji daya amma yanda tsarin yake shine duk abin da aka samu an tashi da gareji sai a raba wata rana sai ga nasibin ya biyo ta mai gyaran electrical shine ya dan samu ciniki da yawa su kuma masu sauran mashina ba su ciniki ba kaga ba za a tashi hannu biyu ba in an tashi shi abin da ya samu sai a raba da sauran wata ran shi kuma sai ga masu electrical an samu dubba wanda ya kawo gyara amma shi kuma wancan su kuma sun samu gyara sharikatul abdan kenan ina fata an gane to a wajen yaki ma ana sharikatul abdan an fahimta to shine yake cewa wa kanu su sahabbai sun kasance ya tasharakuna fil ganima suna yin hadaka ko haɗin gwiwa wajen samun ganima a raba wa huwa ala nau'ayn to shi ma irin wannan sharika din ta ganima nau'i biyu ce kala biyu ce aidan ahaduhuma ɗaya daga cikin sharikatul abdan ita ce wanda na fara bayani sharikatul abdan an gane ko da wani da wani su haɗu kawai su yi cin guda su ce to shikenan yanzu a wannan yakin in Allah ya bani sa'a na samu salab wato na samu salbu za mu raba in kuma kai ka samu salbu za mu raba salbu shine kamar yadda na gaya muku a komanda yana ba da izini cewa duk wanda ya kashe wani da wani a gurin yakin akwai wasu wanda ake ganin manya ne in an kashe su a bangaren kafirai an kasara rundunar to sai a ba da target cewa duk wanda ya yi nasarar karkashe da wani sai a faɗe su wanda ya nasara kashe su ya kwashe kayan jikinsu gaba daya an gane ko to za ku iya haduwa to ni da kai kamar yadda mu sharika ni zan mu dinga kusantar wajen wani ko kuma kai ka nutsu wani ni zan yi kokarin wajen wani in Allah ya ce muke ka kai ka buge wani shikenan abinda ka kwasa in ni ma na buge wancan sai mu hada gaba daya sai a raba in kuma kai ka buge naka ni ban buge ban samu buge na ba wani ne ya riga ni to kai za mu hada a naka in kuma ni kai ba kai bane ni ne na buge wanda nake targeting kai kuma wani ne ya riga ka to ni abinda na samu za mu haɗu mu raba sharikatul abdan ina ba ta gane wasani na biyu kuma an yadfa'ar rajulu ba'irahu ila rajul mutum ya bawa wani rakumin sa ko dokin sa ya bawa wani mutum rakumin sa aw farasa mu ko dokin sa ya gazo alaihi ya je ya yaki akai shi ba zai samu zuwa yaki ko saboda larura ko wani abu ya ce to wale na ga kai gashi za a je yaki kuma kaga ka'ida in aka je yaki lirrajil sahabu walil faris thalathata ashumin wanda ya tafi akan abin hawa doki kaso uku ake bashi wanda ya tafi akan kafarsa kaso ɗaya ake bashi kai na ga dokin nan baka da shi a kafa zaka tafi to zan baka na doki ka tafi akai kaga za ka samu kaso na uku amma in ka zo za mu raba abinda ka samu a gani ma za mu raba wannan shine nau'i na biyu an gane ko ala alan nisfi mimma yagnam da sharadin in ya dawo daga yaki kana da rabi kai da ka bashi aran dokin ka kana da rabi na abin da ya samu a gani ma hatta rubba maqtasa masama kai har ma ta kai sahabbai da ga in an zo rabar abinda wani ya samu fari da baka ya samu don an zo aka raba ita kwari da bakan fa asaba ahaduhuma ko kibiya sai ga wani kibiya kawai ya samu in an zo tun daga sharadin da aka yi fa asaba ahaduhuma kidahu ɗaya daga cikin su sai ya samu itacen kibiyar shine kidah wal akhar shi kuma ɗayan yace to ni kuma naslahu wa rishahu shi kuma sai a bashi wajen tsinin da wajen kasan inda ake rikewa wajen da za ga ana sa wani gashi a kasa rish kenan to nan wajen gashi da can wajen tsinin sai a ba wani ita kuma itacen kibiyar sai wani ya dauka wai ana nuna maka cewa ya halatta har ma sukan yi irin wannan kaga in har an raba kibiya gida biyu wani ya dauki wannan wani ya dauki wannan kaga min babu aula a samu wani abu mai muhimmanci shi ma araba ina fata an gane qala ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu yace ishtaraktu ana wa ammar ana wa ammar wa sa'd mun yi hadin gwiwa da ni da ammar da sa'd fi ma nusibu akan abinda zamu samu yawm badr ranar badr muka ce to duk abinda muka samu ranar badr zamu mun yi tarayya akan wannan abu zamu raba wato wannan inda mutane za su gane a harkar kasuwanci ko a sharikatul abdan din nan da yawa akwai wayewa sosai da hikimomi irin na masalanci sharika lokacin da muke karanta al-halal wal haram bi yayi ta kawo mun ta kawo irin waɗannan misalan wani za ga jarin su shi kadai ba zai iya wata harkar ba amma in aka yi hadin gwiwa sai dan suka hada shi kadai ba zai iya dauko container ba amma suka hadu su biyu ko su uku sai su dauko container ina yi kadai kasuwa suna irin wannan in an zo shi kenan kowa an san percentage din abin da ya bayar kudin daidai ne su su uku miliyan 15 ce kowa ya sa miliyan 5 kaga an zo an sai da ita sai a raba kudin gida uku kowa sai a bashi wannan ka tsaya sai ka kai kudin container kila sai ga ka dade baka tara kudin da zai kai miliyan 15 ba amma irin wannan sharika din sai ga nan da nan an je trope an dawo da an dawo an siyar ana siyarwa an dan raba an kuma karawa ana haka haka sai ga wani lokaci with time sai ga mutum shi ma zai iya zuwa ya dauko tasa shi shi kadai zaka duk wannan sharika ce akwai su suna nan da yawa wanda musulunci ya fito da su wanda bai kamata a dinga kukan babu ba in dai mutane za su yi amfani da basira kuma su yi amfani da ilimin da Allah ta'ala ya bayar na alkur'ani da sunna abdullahi dan mas'ud ya ce mun yi tarayya da ni da ammar bin yasir da sa'ad akan abin da za mu samu ranar badar faja'a sa'ad bi asiraini Allah da hikimarsa sai ga sa'ad ya samu kursunonin yaki guda biyu walam aji ana wa ammar bi shay ni da ammar ba mu samu komai ba to yanzu kaga ba dan sun yi wannan sharika din ba su kaga haka za su tashi hannu biyu shi kuma ya samu ainihin wato rabo guda biyu an gane ko sai sai gashi shi sa'ad Allah ta'ala ya rabotar da shi ya zo da asiraini kursunonin yaki guda biyu wa lam aji ana wa ammar bi shay abdullahi dan mas'ud yake cewa da ni da ammar mu kuma ba mu zo da komai ba wannan hadisin da'ifi hadisi ne wanda Imam Abu Dawud ya kawo shi a cikin Al-Buyu hadisi na 3388 Imam An-Nasa'i a cikin Al-Iman wa An-Nuzur hadisi na 3937 hadisin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an wa da'afahu Al-Albani fi hadhihi sunan Al-Sheikh Albani ya rawu na wannan hadisin a cikin Sunan Abi Dawud da kuma Sunan An-Nasa'i wa kana yab'athu sariyata fursanan taratan wa rijalatan ukhra wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan aika karamar rundunar yaki wato akan dawakai watara warijalatin ukhra wani lokaci kuma a kafa ya danganta wani lokaci sai a wari sariya sariya muka ce ita ce karamar runduna kamar an taho sojoji 10,000 sai a wari kamar 1,000 a ciki sai a tura su wani guri ko a ce su je su share fage kafin a ƙara su da haka duk kenan ana ganin 1,000 nan kila kafirai za su iya ruwan makamansu gaba daya a mutum 1,000 nan sun dauka gaba daya rundunar ke sai sun rauna na makamansu sai kuma su ga wata runduna ta mutum 9,000 ta zo kaga sai saranda da an ga wannan ga kawai zuwa da makamai za a kawo abin an san ba da sa to duk wannan yana daga cikin dabaru irin da yake to wani lokaci annabi yakan tura su akan dawakai su wannan sariya din wani lokaci kuma ya tura su akan kafafuwansu wala yusimu liman qadima min al-madad ba'dal fatihi amma annabi sallallahu alaihi wasallam baya raban ganima da wayanda aka yi reinforcement da su bayan an gama yaki ila ana buƙatar reinforcement ma'ana ana buƙatar ƙarin ƙarfi da sojoji da ake so a ƙara turowa saboda ana ganin rundunar kafiran tana da yawa shirin su kamar ya dara na musulmi da haka wani lokaci sai ai waya cewa ana buƙatar ƙarin sojoji to wani lokaci sai ga ko an samu jinkiri kafin saboda distance da ke tsakanin inda su wancan za su taho da inda rundunar take kan su zo sai ga an gama yaki to suna helicopter din su ko jiragen su na sauka suna zuwa suka tara an gama yaki to sai dai a ɗebe su a jirage a mai da su babu su a gani ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan madad ke reinforcement annabi sallallahu alaihi wasallam baya rabon gani ma da su ina fata an gane wannan hadithi Imam al-Bukhari ya rawaita shi a cikin al-Magazi hadithi na 4238 hadithin Abi Huraira radiyallahu anhu قال يتي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان على سرية من المدينة مزا الله صلى الله عليه وسلم يا أيك أبان ابن عثمان أكي جابورا توتا سرية رندنا من المدينة من قرم مدينة إلى خزوة كتش وكان يعطي سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي واتو يكم باوا ذوي القربى كاسن cikin raban garima wa alamu anna lillahi wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli wa lidhil qurba ko akwai dangin annabi sallallahu alaihi wasallam makusanta suna da rabo a garima in an tashi raban garima gida biyar din nan kasan farko shine khums to wannan lillahi anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil wa innal dizasi tarayya a ɗaya bisa biyar kashi hudun da ya rige shi ne sauran sojoji da suka je yaki za a raba musu to wannan kashi ɗayan wanda khumusi daga ciki har da ahlul baiti ana bawa ahlul baiti a cikin wannan khumusi din to annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da rabon dangin sa makusanta ma'ana ahlul baiti in ya tashi fitar da rabon su to yakan bayar duk da gida gida ne akwai gidan Banu Hashim akwai gidan kaza akwai gidan Banu Muttalib amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai ya bada wannan rabon ga Bani Hashim wa Bani Muttalib su kadai yake takaita wajen raba musu wannan khumsin duna ikhwatihim banda ƴan uwansu sauran gidajen min Abd Shamsin wa Nawfal akwai gidan kaga akwai gidan Hashim akwai gidan Muttalib akwai gidan ainihin wato Bani Shams Abd Shams akwai Nawfal to da Abd Shams da Nawfal annabi baya raba da su an gane ko shi yasa aka ce wata rana Jubair bin Mut'im da shi da Uthman bin Affan radiyallahu anhuma suka zo suka ce ya makin Allah mun ga ka aika da sakonni an aika wa Banu Hashim Banu Muttalib amma mu ba aiko mana ba kuma muka ga duk gaba ɗayan mu duk gindi ɗaya ne ma'ana abu ɗaya ne ya makin Allah gani muka yi duk gaba ɗayan mu dukkanin mu muna dangantuwa ne zuwa ga Abdul Manaf duk gaba ɗaya gidajen ka tattara su da iyayen Abdul Manaf to ya kuma ka ware ka ba Banu Hashim Banu Muttalib sannan Banu Nawfal Nawfal da Banu Abd Shams su kuma ba aika da su ba wa qala sai annabi ya ce innama Banu Muttalib wa Banu Hashim shay'un wahid yace ai da Banu Muttalib da Banu Hashim wayannan gaba ɗayan su su biyun nan abu ɗaya ne wa shabbaka baina asabihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sarkafa tsakanin ƴan yasun sa yace ai da Banu Muttalib da Banu Hashim ai haka suke abu ɗaya ne wa qala sai annabi yayi ƙarin bayani sai ce abinda yasa wayannan da kuke gani innahum su lam yufariquna fi jahiliyyatin wala islam muna tare da su basu raba basu rabu da mu ba tun zamanin jahiliya haka basu rabu da mu ba bayan zuwa musulunci hatta tsare annabi sallallahu alaihi wasallam da danginsa da aka yi cike shi ibn nan wayancan basu shiga ba amma wayannan suna ciki haka wayannan su ne wayanda da wuya komai dadi muna tare ce an gane ko yace komai wuya komai dadi muna tare da su da haka shi yasa in irin wannan abin ya zo na muwalaci to su kadai za mu bawa saboda su dangi ne waɗanda sun yarda cewa ba su kyamace mu ba ba su rabu da mu ba duk da muna da bambance-bambance amma sun zama tare da mu a lokacin jahiliya sun zama tare da mu lokacin musulunci da haka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan rabo da ake ba zawin kurba iya waɗannan yake ba sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imamu Abu Dawud ya rawaito shi cikin al-kharaj wal imara wal fay hadisi na 2980 imamu an-nasai a cikin kasmul fay hadisi na 4437 bi lafzil musannib amma da lafzin al-musannib wa sahahu al-albani fi hadhihi sunan wa rawahu al-bukhari fi fard al-khums Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin fard al-khums hadisi na 3340
وفي المناكب إمام البخاري يقوم كاونا حديث الحسين المناكب حديث ندبو أكل الدريب يد ديو حكا وفي المغازي إمام البخاري يقوم استشهادي دوانا حديث الحسين المغازي حديث ندبو هدل الدريب يودا عشرين ترى بدون لفظ إنهم لم يقارقونا ما باتارد يكاو لفظ إنهم لم يقارقونا سوف بنو هاشم دبنو المطلب بسرب دبوغا في جاهلية ولا إسلام من حديث جبير بن مطعم حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وكان المسلمون يصيبون معه في مغازيهم العسل والعنب والطعام sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna tare da shi a wuraren yaƙi-yaƙi sukan samu ganima ta zuma da inibi wa ta'am da abinci fa ya'kulunahu sukan ci wannan abincin da suka samu wala yarfa'unahu fil maghalim ba sa kawo shi wajen tarawa a gurin da ake tara kayan ganima wannan yana nuna cewa ashe idan mayaka ko sojoji suka je suka yaƙi na jihadin musulunci kafin a raba ganima suka ga biscuit ko suka ga abinci ko suka ga zuma ko suka ga lemon kwalba ko ruwa ko wani abin nan wannan ba sai an tattara cikin kayan ganima mutum da anan za a dauka a ci ana da bukata babu laifi dan wannan ya dauka ya ci wannan ya dauka ya ci ko kuma an samu wani abinci an gama girka shi an komai ba abin nan ba za a iya dauka a yi amfani da shi wannan duk babu laifi in an yi haka ba sai an daddako irin waɗannan kayayyakin an kawo cikin kayan ganima shi yasa kace musulmi sun kasance suna samun irin wannan abinci kamar zuma kamar inibi abinci da sauransu sukan kuma ci tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam suna cin wannan abincin ba tare da sun dauko shi sun kawo shi gurin tara kayan ganima ba wannan hadisi shi ba Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin fardul khumus hadisi na 3345 hadisin Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa qila li ibn Abi Aufa أن تنبي عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه هل كنتم تخمسون الطعام شنو يقوصى بأن كنجي يأتي جهادي في سبيل الله تكن كاين دا أكي ربا وانا جنيما عربا سجدا بير خمسي هاد دا أبنشي شنو كن كسن تيكونا ربا أبنشي شما جدا بير وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة هاد دا أبنشي فقال ibn abi aufa yace asabna ta'aman yawm khaybar mun samu abinci ranar da aka yaki khaybar fa kana ar-rajulu yaji'u fa ya'khudh min zahaga mutun yazo ya diba daga wannan abincin miqdara ma ya kafi gurgudan abin da zai ishe shi sun mayan sarifu sannan ya tafi yasa wannan sai nuna cewa abinci baya cikin abin da ake tattarawa a ganima dan araba anan take kawai duk wanda yake da bukata zai debi gurgudan abin da yake da bukata ya ci wannan hadithin Imam Abu Dawud ya kawo shi a cikin al-Jihad hadithi na 2704 hadithin Abdullah ibn Abi Aufa radiyallahu an wasahu al-Albani fi Sunan Abi Dawud wa qala ba'd as-sahabati wani daga cikin sahabbai yake cewa kunna na'kulu al-jawza fil ghazwi mun kasance muna cin al-jawza a wajen jihadi wala naqsimu ba ma raba shi al-jawza dukkan alamu dai ya abinda na bincika kafin mu zo karatun nan kamar ba mu da shi nayi ta kokarin danda na duba sunan na koma nayi duban da zan yi sai ya fi in naga hoton sai ga ya fi kama da wata kwakwar yarbawa kama kuma ba ita bace an gane kwakwar yarba na'am daga nan da ana sai da ita wata baka mai dan wani koko baki an fare ta za ka ga cikin ta wani fari haka kamar sai ka kamar goro ko abin nan zaka ci ana ce mata kwakwar yarba dai a lokacin amma da gaskiya ba ita bace da na sake dubawa wato wani dan itace ne wanda shi ma yana da bawo kamar wannan kwakwar yarbawa sannan an bude bawon a ciki akwai abin nan kamar fiya haka yanayin cikin sa akwai maiko haka sun ce yana gina jiki yana karfafa zuciya da sauransu irin wannan aljawz kenan ga gaskiya ba mu da shi da Hausa dan farko ma da na fara duba sai na dauka kamar gore ne to da naga kuma yanayin bushiyar abin da kuma dan itacen sai naga ba gore bane kuma yanda an fasa shi ba gore bane gaskiya so ya fi kama da wani dan itace ne wanda kila ba mu da shi mu a nan amma dai shi ake kira da aljawz ina fata an gane kunna na'kulu aljawza fil ghazwi wala na kasu yace mun samu irin wannan aljawz din muna ci a gurin jihadi ba mu rabawa
hatta in kunna lanarji'u ila rihalina wa ajira wa ajri batuna minhu mamlu'a.
Yake cewa har ma mukan koma masaukanmu mu koma cikin tantunan mu kuma zaka samu ko har mu koma gidajenmu duk zai iya daukar rihal. Ma'ana har ta kan kai a gama yaki mu koma cikin gidajenmu wa ajri batuna salkarmu ejjakarmu ta fata minhu mamlu'a laka samu cike take da irin wannan aljawz. Ma'ana har an ci a gurin ya rige ma mutun yayi guzuri da shi ya zuba a cikin jaka. Wannan yana nuna maka a gurin jihadi in an gama jihadi duk abin da yake dangin abinci ne wato mayaka suna iya ci ba sai an raba ba. Wannan hadisin da'ifi Imam Abu Dawud ya rawaito shi hadisi na 2706 an ba'd ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa da'afahu al-Albani fi Sunan Abi Dawud. Wa kana yanha 'anil nuhba wal muthla. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana annuhba kun karfi akwai wato wani ya samu wani abu kankadan ne shi ka kwashi annuhba kenan an hana wannan a gurin yaki wal musla kamar yanda aka hana yin musla ma'ana a kashe mutum kuma a gididdiba shi a lalata gawansa wannan shi ake kira da musla wa qala man intahaba nuhbatan falaysa minna manzon Allah ce duk wanda ya kwaci abu da karfi to baya tare da aka mutun ya kunda makami ya kwaci dukiyar mutun ko ya kwaci wani abu shi ake kira nuhba wanda din ya karbi abi a hannun mai shi da karfi nuhba kenan duk wanda yake wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai tare da mu baya cikin mabiyan mu baya cikin masu bin sunnan mu sallallahu alaihi wasallam wannan hadithin sahihi ne bi shawahid Imam Abu Dawud ya rawaito shi a mujalladi na 3 shafi na 140 Imam Tirmidhi a cikin asiyar hadithi na 1601 hadithin Anas bin Malik radiyallahu anhu وكان ينهى ان يركب الرجل دابه من الفي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا هنا متين يا هو دابه cikin kayan ganima فاذا اجهفها ردها في sai ya tsofar da ita ya gajiyar da ita sanaye dawo da ita cikin kayan ganima wannan baya halitta wa an yalbasa ar-rajul thawban min al-fay ko kuma mutun ya dauki wata tufa cikin kayan ganima ya saka hatta idha akhlaqahu har sai kayan sun tsufa raddahu fi sai kuma ya dawo mai cikin wannan kayan wannan ya baya halitta Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin haka an gane ko duk abin da yake mai amfani ne sai mutum ya bari a raba a ganima in Allah ya sa ya fada raban su shikenan in bai fada raban sa bai fada raban wani sai ya je wajen wancan din su dai da tayi siya amma mutum ba zai ga wani abu da yake ba ya ba sha'awa kawai shikenan ya dauka ya koyi ba tare da araba wannan laifi shi yake kira gulul zamu karanta hadisan gulul nan gaba kadan insha Allah na fata an gane da haka ba zan karkace ai doki ne na gwamnati ko kuma mota ce ta gwamnati da kawai ka auta sai ka kwarar rabata ta tsufa sannan ka je ka aje ta kawai saboda kayan gwamnati kayan gwamnati baka san kana da haƙƙi a ciki ba sauran jama'a ƙasa kowa yana da haƙƙi a ciki sai da haka in ka lalata ai ka cutar da mutane da yawa wanda neman siyafe maka din zaka iya tara yanzu kamar a Najeriya mutum ya cuci yan Najeriya mutum miliyan kusan 200 da wani abu wani ma ba shi da waya wani ma ka cuce bai wani ma bai ma san an cuce shi ba balle ba ya Allah ya sa wani kuma ya Allah ya sa ya mutu dai Allah kai da hakokin wadannan an gane ko shi yasa taba kayan gwamnati yana da hadari sosai sosai yana da hadari saboda haƙƙi ne na mu duka sai dai baka fito gidan radio ka ce to tun daga shekara ta 1000 da kaza zuwa lokaci kaza ka rike famsar ko ka rike kaza ka rike kaza kai abin da bai dace wa da kudin wato kudin al'umma da kana roƙo da Allah al'umma su yafe maka to kaga kuma yana jin baya da ba abu bane mai sauki ko ya ba abu bane mai sauki sai ga mutun ya abu ne shi yasa zaka ga wani lokaci sai Allah ya jarabci mutun da wata cuta wallahi duk aje asibitin duniya ki warke wata cuta za ka ta hakokin jama'a ce mutane sun yi Allah ya sa kan hakokin su sai ga mutun ya kawo da cuta duk kuɗin da za a kashe din an kashe dan a samu lafiya amma sai cutar ba ta wannan ba ta magani ba ce kawai hakokin jama'a ne kawai da bakunan al'umma da suka ce masu yafi haƙƙin su ba shine kawai ke bibiyar mutum wani zai ga sai ma gaba ɗaya abin da ya tara in ji sai an tajike wajen neman magani kuma dai lafiya take samu da ga wannan abubuwan sai mutane suna hattara da su ko wannan hadithin Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin al-Jihad hadithi na 2708 Imam Muhammad a cikin Musnad Mujalladi na 4 shafi na 108 da 109 حديث الرويفع ابن ثابت رضي الله عنه وصححه الألباني في سنن أبي داود ولم يمنع من الانتفاع به حال الحرب amma annabi bai hana yin amfani da waɗannan abubuwan ba a lokacin da ake yaki. Misali cikin lokacin da ake yakin sai mutum ya gaga wani doki na an kwato shi daga hannun kafirai sai ya hau dan ya ci gaba da yaki da shi wannan babu laifi ko kayansa sun yayyage a gurin yakin sun lalace ya ga wasu masu kyau ya dauka yasa a gurin yakin wannan babu laifi wa kana yushaddidu kul bulughi jiddan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana matsawa da tsanantawa game da bulughi daukan kayan haƙƙin jama'a ba tare da an sa halewa mutum ba manzon Allah yana tsananta haka sosai cewa abun bashi da sauki wa yaqul manzon Allah yana ce aru wa narun wa shanaru ala ahlihi yawmul qiyamah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kaga irin kayan gwamnati din nan shine kawai misalin da za a kwatanta mutane da gululi haƙƙi ne na jama'a yake cewa kaga gululi manzon Allah ya ce aru wato aibun wa shanarun suka ce shanar akbahul aib wato aibu mafi muni shine shanar kaga kenan aibun abun kunya ne daukan gululi abun kunya ne wa shanarun kuma tsananin kunyata ne wa narun kuma wuta ce ala ahlihi ga duk waɗanda suka yi wannan yawmul qiyamati rana al qiyama haka mutum kam ya ji daɗi ya hau motar da ba tasa ba ya kashe kuɗi da ya ɗebi kuɗi ya gina gidan da ba nasa ba ya yi duk abin da ya yi na jin daɗi da kuɗaɗen al'umma amma ya sani arun wa narun wa shanarun yawmul qiyama wannan hadithin hasan imamu an-nasa'i ya kawo shi a cikin al-hiba hadithi na 3688 haka ibn majah a cikin al-jihad hadithi na 2850 حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وحسنه الألباني في سنن أبي داود انت بير تو إن شاء الله ولما أصيب وتقلامه مدعم يعني أخي كشي ونباوة قيارا النبي صلى الله عليه وسلم يعني جنم النبي صلى الله عليه وسلم مدعم يعني أخي كشي شكال بعض الصحابة وصدق تشين صحابي سنة هني أنه الجنة كاي mid'am ya more ya samu aljanna muna taya shi farin ciki da samun aljanna saboda a gurin jihadi aka kashe shi fa qala manzo Allah ce kalla yace kayya wallazi nafsi bi yadihi yace na rantsa da wanda rai da yake hannunsa inna shamlatan lati akhadha yawm khaybar kaga dan mayafin nan wani dan shamla wato suka ce mai dan wani mayafi ne ko suka ce ana amfani da shi ne wajen daure hantsar raƙumi amma ana ɗauro shi ne yana ɗan tsayi haka yana da giza kamar ka ce hirami kawai ɗan hirami ne haka ɗan mayafi ne haka allati akhadha yawm khaybar wanda ya ɗauka ranar da aka yi yakin khaybar min al-ganaim daga ganima lam tusibha al-maqasim ba araba ba latashta'ilu alayhi nara tana can tana balbalun wuta a kansa faja'a rajulun bi shirakin aw shirakayn sai ga mutane annabi yana faɗa haka sai ga wannan ya fito da agogo ya aji sai ga wannan ya dauko waya ya aji sai ga wannan ya fito da takalmi ya aji wannan ya dauko shirak wasu suka ce aswaki wasu suka ce hancin takalmi kamar igiyar takalmi haka guda ɗaya ko biyu lamma sami a zalika yayin da ya ji annabi ya ce ai mid'am ka duba gulamuhu ba yaron annabi sallallahu alaihi wasallam yaron annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya dauki abin da yake bai fi hirami ba hirami a cikin kayan da ba haƙƙinsa ba kuma aka kashe shi a gurin yaƙi kuma sahabbai suna taya annabi murna cewa cikin yaransa gawa ne ya samu shahada ya ce kayya haka kuke gani a zahiri akwai wani shamla da ya ɗauka ranar da aka yi yaƙin khaybar a cikin kayan ganima ba a raba ba ya ce yanzu haka na tashta'ilu alaihi nara tana can tana cin wuta a kansa haka sai ga wannan ya fito da kaza wannan ya fito da kaza dan ma sami a zalika fa qala shirakun aw shirakan min nar manzo Allah yana ganin an fara fito da hancin takalmi yace to ko hancin takalmi guda daya ko guda biyu shi ma na wuta wani ya fito da agogo yace ko agogo shi ma wuta in gululi wannan ya fito duk amma yake sabai lokacin kaga akwai imani mutane sun ji gawa wani darasi babba ya faru kawai ta fito da shi amma yanzu ko wani ya ji wannan wa'azi yanzu ya dawo da kudaden da ya kwasa da mutane Imam al-Bukhari ya rawaito wannan a cikin al-Magazi hadisi na 4234 haka a cikin al-Iman wanda zuhur hadisi na 6707 Imam Muslim a cikin al-Iman hadisi na 115 hadisin Abi Hurairah radiyallahu anhu wa qala liman kana ala faqalihi wa qad mat wani shi ma yana daga cikin wato faqal na annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wayanda annabi ke kula da su ke daukar nauyin su wa qad mat shi ma ya mutu manzo Allah ya ce huwa finnar fa dhahabu yanzuruna akun sai daure wasu habbai kai a ce wani shi ma huwa finnar kai al'amarin nan fa ba shi da sauki ba ya kamata mutane su shiga hankalin su nan take sai suka tafi yanzuruna su je su ga wani me ya faru da shi suna zuwa fa wajadu aba atin kadgalla ana duba kayan sai ga wata apple maran ko abaya da ya dauka cikin kayan ganima ba araba ba wannan abin da ya dauka shi ya bashi matsala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa finnar wannan hadithin shi ma Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin al-Jihad wa Siyar hadithi na 374 hadithin Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu وقالوا في بعض غزواتي لوكاتي اي تو ان شاء الله ان شاء الله لوكاتي اي سمو تاشي فيديو wannan gaba abinda mu karanta ya zama daidai Allah ya bamu nada kuskuren da muka yi ko cin cikin harshe Allah ya gafarta mana subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh